الرحيم ومن الذين لا يؤمنون أعلم على مكانهم إنا عاملون orang tua dan syikah. Tuhan dan orang luar, beliau ingin hati. Jadi, dia itu tinggal muda adinda.
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
wanda wato ya tashi mutum ne wanda bai taba koyon karatu a wurin kowa ba, bai taba koyon rubutu a wurin kowa ba, kuma ya tashi a sauye bai taba zama da wani malami ba ko sau daya, bai taba rubutu ba, bai taba karatu ba, ba yadda za a yi gabanya bayan da za a gaba da wani kuta abinda yake koyi a cikin littafin su sai in shi Annabi Allah ne tabaraka wa ta'ala. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya koyar da wani shuru malamai na tarihi suna kasa imtar Annabi Yusuf alayhi salam zuwa fitur fasari-fasari, sannan kowane fasari suka shidda mashari wato kamar kake ka dauki kamar rayuwar Annabi Yusuf kamar kirje, to kowane sun kasa shi kamar sirin, sannan suna shidda shi kamar sirin kowane ainihin tautar-tautar da ke shidda shi wato yanki-yanki. Sun fasari na farko suka ce akwai mashar, mashar na awal dubulati wato yarantar Annabi Yusuf alayhi salam, a cikin yarantar da aka samu mafarkin da yi da kuma ba da mahaifinsa labarin ya mafarkin yake, wannan shi ne masharin farko. Idan ka kawo a nan zai aska ma mashari na biyu zai ba ka labarin a haɗuwar ɗan uwansa da suka haɗu suna magana a kan al'amarin Yusuf tun daga mafarkin da ya yi, ga kishiyar mahaifiyarsa ta ji labarin mafarkin ya gaya babansa, babansa ya ce kada ya gaya wa kowa wannan mafarki, saboda haka sai ta ji sai ta ce gaya wa ɗan uwan. To suka taru suna magana a kan Yusuf cewa in kayo na yau ba kuwa haku da abina bin a ranar ubanin ina a bana da su da ranar wuri suka ce lallai damarin yi wuri da ɗan uwansa babanmu ya fi kanta shi da ɗan uwansa, ga shi kuma mu jama'a hanyar samari lallai ba a yi mu yana cikin wani damari. Saboda haka in an harka ma wannan mashayi na biyun za a kai tattaunawa da muka yi da wani mataki su zan saura kan Annabi Yusuf alayhi salam. Idan muka kaura a cikin suran za mu samu washari na uku yana mana bayani a tawajjibul abna li abihim yadrubuna minhu sama li Yusuf a bi murafaqatihim, za mu samu sun haɗu sun nemi babansu ya ba su dama su fita da Annabi Yusuf alayhi salam, shi ma ya shiga kiwo tare da su da irin kiwar jayayya ko tattaunawa da ta faru tsakanin su da mahaifin su lokacin da suka nemi su da ɗan uwansu Annabi Yusuf, ya ce a'a ina tsoro kada in ba ku tafi ku bar Yusuf ba, kuna cikin wasan ku kura da jini ne shi. Duk wannan za mu samu a cikin wannan mashari. Idan muka kawo zuwa mashari na hudu za mu samu wato fitan ɗan uwan Yusuf tare da Annabi Yusuf alayhi salam, da kuma lokacin da suka fita kiwo zai haska mana ta yadda suka kama shi suka jefa shi a cikin wani rijiya wuce wato ƙawafin ƙarafka na ɗan kasuwa suke bin hanyar wannan rijiya suke kiwon ruwa, za mu samu da yadda suka yi da shi. Idan muka kaura kuka je haska ma na biyar mashari na biyar za mu samu lokacin da wannan ɗan uwan nasa bayan sun jefa shi a rijiya suka dawo wurin mahaifinsu a sha al-yakun, lokacin maraice da isha suna kuka cewa kura ta jinji shi inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf inda matarina wa aqlamu dhib, mun tafi muna tsaye kuma Yusuf yana jira mana kayanmu sai kura ta cinye shi. To, a cikin wannan za mu gano da dabaran da suka yi na jika rigarta bidamin kadidin ko kiramun min aisha bidamin kadidin biddar aka jin zan sun zo wa mahaifinsu da jini wanda yake gurbatacce amma abun mamaki kura ne hikima ta cinye mutum a cikin riga amma rigar ba ta yage ba sai dai rigar ta jike da jini to za mu samu wannan a wannan mashari na biyar to a nan fasali na farko ya kare idan muka je fasali na biyu a cikin wannan sura za mu samu rayuwar annabi Yusuf bayan karafka na ɗan kasuwa sun same shi a Libya wanda babban karafka ne ya gama da jarrabawa ta farko a rayuwarsa ta shiga Libya yanzu zai fara kuma wata jarrabawa ta biyu a rayuwarsa mashigi na farko Yusuf bayan abin da ya faru da shi cikin wannan Libya wannan ɗan kasuwa sun same shi sun fito da shi har kuma ya je jikarsa a gidan ɗaya daga cikin jagororin Makka da kuma abin da ya faru da shi na rawar da su na cikin wasu media na zuwa ga yadda wanda yake gidan ta gada ne shi ba da farko shi jaraba na farko da ya fara rayuwa shi na a Makka ba a fi da shi a cikin garin Makka daga nan mashari na biyu yaduwar labarin abin da ya faru tsakanin wannan mata da babban mutum cikin wajirai da kuma annabi Yusuf alaihi salam labari ya yaɗu a cikin gari har matan gari sun fara magana nikwatun fil madinati wa qala nikwatun fil madina imra'atul azim turayidu fadaha allazi lam shagafa maqruban inna lanaraha fi dalalin mubin za mu samu wannan matan suna maganar matar Habibu ta nemi bawanta ɗanta ta shiga ta samu kuyayyarta ƙwarai da gaske lallai muna ganin wannan tana cikin fata a ce bawa kuma su neme shi a fitsari to wannan labari ya yaɗu za mu samu shari na uku yadda wannan mata ta ji wannan labari ya isa gare ta ta ji makircin waɗannan mata da suke shiryawa har ita ma za mu samu Allah zai habarta mana wadda ma ta biya makar yinna a rikin ilimin na wata da lagun na mutaka wata ta ji wannan makirci da suke shiryawa sai ta aika mu ta shirya wani abu da za su yanka wani kuma da su ce kamar kuɗewa ko kamar doki wani abu ne da yake yankawa ta shirya su ci gaba da yankawa annabi Yusuf alaihi salam zai fito a gare su lokacin da suke yanka wannan abu. To daga nan za mu kaura mu koma fasali na uku sai mu samu rayuwar annabi Yusuf na shiga kurkuku bayan yaduwar wannan fitta da kuma da suke ganin cewa ba mafita tunda bara'ar Yusuf ta bayyana to sai dai a rufe shi a kurkuku saboda labarinsa a manta da labarinsa a mashari na farko kenan. Wato mashari na biyu za mu samu yadda rayuwar da biyu ta fara juyawa ta rufe da juya daga tsanani zuwa sauki saboda irin mafarkin da ya fara fassarawa a gidan kurkuku da yake ciki zai kawar daga zaman yare ne da kuma zaman farauta a mashari na uku a cikin wannan fasali na uku za mu samu labarin sake mai in shayar da sarki da ya tsira mutum biyu da saka yana da yutu labarin mafarkin su ɗaya ƙarya yake yi ɗaya kuma gaskiya yake yi to da sarki mafarki ya biya malaman lokacinsa suka ce maka a daga su a halali wannan shiriri ta ne na barci wato mafarkin shiriri ta ne karka da kuɗi shi to wannan azzaki malik sai ya tuna da fassara da annabi Yusuf ya mata na mafarki a zaman gidan yari saboda haka wannan tunani sai ya gaya wa sarki mashari na huɗu za mu samu da bayin da ya ga ya wajen kimanci ya ake shi ke biya wa labin yusuf wannan mafarki da ya yi to a wannan mashari za mu samu wannan sake ya jasa wa labin yusuf ya fassara masa mafarki ya jawo ya ba wa sassi labari ga irin abinda labin yusuf ya faɗa na fassara wannan mafarki da shi sarki ya yi da irin dahasha wato imar cewa da sarki ya yi da ce mana da alfadin ya ta dabba damar da masu ya kawo wani wanda ya yi yaji abubuwa na yi wanda yake da wani a gidan kurkuku da gidan yari yake ba su labarin abinda zai faru a gaba sannan yana gaya musu idan lamarin ya faru ga hanyar da za a biya wannan lamari sarki ya ci mace kwai da gaske a wannan mashari idan kuka kawo zuwa mashari na biyar za mu samu Qur'ani yana gaya mana a kira annabi Yusuf ya ba da labari to sarki ya nemi mata tabbatar da bara'ayi alayhisalam cewa me yake faruwa ne a kan wato abin da ya faru na annabi Yusuf alayhisalam saboda haka saboda haka wato suke nema tabbatar da wannan bara'a na Yusuf alayhisalam waɗannan manyan mata sun tabbatar da bara'an Yusuf sun tabbatar da dole suka aikata abin da suka aikata ga annabi Yusuf alayhisalam daga nan za mu kawo zuwa fasali na huɗu na wannan kibda na annabi Yusuf sarki ya gane cewa shi mutum ne karimi wanda duk wannan abin da ya faru bai nemi sarki ya gode masa ko ya yabo a gare shi ba a inda shi yana da amana kuma ya san yanayin tattalin arziki to shi kenan sai ya yi sarki ya sa shi ya zama jagora a kan wannan ɓangare tattalin arziki tun daga jarabawa da za ta shiga daga nan za mu samu mashari na biyu juyawan zamani da kuma wucewar shekaru na yinwa da aka shiga an shiga shekaru na tsanani saboda wato ƙwarewa annabi Yusuf ta bayyana a kan tattalin arziki yadda zai juya tattalin arziki ya zama yadda na tattalin arziki a yadda zai sarrafa wannan amfani ya ishe su a wannan shekaru ko su taimaki ƙasashe makwabta kamar su wutan kwanta da ke wancan ƙasar Kanana to idan muka je mashari na uku za mu samu halartowar ‘yan uwansa sun baro Kanana sun zo Masar wurin Yusuf suna neman taimakon abinci ya shiga wani yanayi na matsakaitar arziki babu abinci a mashari na hudu za mu koma mu samu sun koma suna gaya babban cewa ya ba su dama su taho da ɗan uwansu zuwa mashari na biyar za mu samu su shiga wani annabi Yusuf su goma sha ɗaya kamar da yadda ya mafarki to dai har zuwa ƙarshen mashayin suna da yawa haka ya rinka haska mana yadda sura take dauke da tarihi na annabi Yusuf da abubuwa na lura na wasantuwa a cikin wannan sura sura tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra alif lam ra wato alifun da lamun da ra'un wanda karatunmu da ya gabata mun ji maganganun malaman tafsiri a kan ma'anar waɗannan haruka guda uku wasu malaman tafsiri sun ce akan ɗauki wannan alif da lam da ra sai a ɗauko hamim sai a ɗauko nun sai a haɗa sai ba ka ruwan ma wasu malaman suka ce a mazahiru ne wato mabayyana ne da za ka gane المذاهب الثلاث والمذاهب الواحد تجلي يعني ان الله تبارك وتعالى ثم رنتواني ده الله يجي ثم معجزه تبي الله رب الله صلى الله عليه وجه بيتوا جوا غبن غبن الايمان دي با اما شيغا سي غادي yana karanta harfa alaki dinka ko ni harfi zai karanta shi kadai duk wanda bai je gaban malam ba to bai ya karanta alifun lamu mimun ya karanta ko ni harfi ya kai ne iya hada ba ne iya gari karatu ya karanta amma da zaka tambaye shi ya fada ma ko ni harfi ne sunan sa to wannan ne gaban malam ake koyar da to gashi wanda bai je gaban malami ba sai da rabbilillahi sallallahu Allah ne malamin sa saboda shi ne ya bashi sanan ko yura baratan sa Allah ne karanta da kai ba za ka manta ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ne Allah al-muradi bi dalil Allah shi ya bar wannan sani abin da yake nufi da wannan shi ne wani imani da zai wannan harfa guda uku wanda suna nan akwai mai harafi daya kamar zan kamar nun su ne masu harafi daya ana kiran su hadara ne na wikiri akwai masu harafi biyu kamar duha mim siyasin سداها ولنا حذر الشمل جنا وشغلين بالدون حذر الجنان أقول لك جدا جدا هربا جاؤوا كمان ألف لام ميم ألف لام را ولنا سنع كرم ذو الشم والمجم وارو ولنا يحل جمالا لجلالا لكمالا أقول لي هارف يقول sune alif lam mim ra alif lam mim ra wannan masuru ne a kaifin arabai kenan suna da gida abubuwa da yawa akwai da suke mai da guda biyar ta ha ya ayu ta kamar wadannan ha mim istiqam kamar wadannan su kuma suna ɗauki da hadarat al-kamsi ne wato abubuwa guda biyar da Allah ya rantse da su to wannan aya ta fara da wannan harfa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tilka ayatul kitabi al-mubin tilka ana harfi kitabi al-bayyin lawza nuni zuwa abu da yake nesa kuma mutum to anan kuma yana ishara ne da abu da yake kusa malaman tafsiri suna ganin masu yawa kan me yasa aka ce tilka ma'anarsa hadhihi al-ayatul kitab wadannan ayoyin wannan littafi mai girma shine alqur'ani shine kitabu shine qur'ani shine kuma furqan hadaran farko da yake rabe da tsakanin ƙarya da gaskiya sharu kenan qur'an wato inda yake hada abubuwa hadaratu jam'i kitab hadaratu jam'i jam'i wato da kofar kuma ya jam'u saboda wannan littafi al-mubin al-muzhir lil haqq min al-batil wanda yake bambanta ƙarya da gaskiya yace wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake inna anzalnahu qur'anan arabiyyan lallai Allah ya faɗa nuna al-adrani nuna na mai girma a larabci ana amfani da shi a hausa za ka ga mun ba mun abu ne idan aka yi amfani da irin wannan idan masu girma mutum mai girma shugaban kasa yana magana أداي بيتي مامور أمور كذا أمور كذا واتو جرما كتاو سي سي دي آه شي كتاي كن جاني يا دم فرق الجامع شي مكن ديني أما يا حدا دوكا يا حدا بوالا بوالا إذا جاي مكنا فيها تيكادا كبالي تاتي كذا كتر نيجيريا تاتي كذا saboda menene saboda shugaban kasar Najeriya ne ba to irin wannan Allah ta bayar da baraka ne mutum adama sai ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan muka tabbatar da shi alqur'ani ne barare ne wato anzalna hadha alqur'an bi lughatil arab mun tabbatar da wannan Qur'ani da yaren larabci la'allakum ya ala makka ta'ilun idan kuka ga wannan Qur'ani wanda yake arabi to la huwa adantum tafhamuna ma'anihi za ku fahimci ma'anoninsa wato za ku hankaltu wannan kuma yana nuna sharaful arab daukakan larabawa Qur'ani ya sauko da yaren larabci saboda haka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala inna Allaha azza wa jalla khalaqa al-khalqa inna Allaha tabaraka wa ta'ala خلق السماوات التي فاختار الأولى منها فأسكنها من يشاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم فاختار من بني آدم فاختار من بني آدم العرب فاختار من العرب مدر واختار من مدر قريش واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار yace Allah ya halicci halitta ya halicci samai guda bakwai ya zaɓi madaukakiya ko ta farko ya ajiye wanda ya zo a cikin halittunsa sannan ya fara halittar halittu a cikin halittun Allah ya zaɓi zakaran walaƙar karramna bani adam Allah hakika ya karrama zakaran saboda shi ya halittunsa gaba ɗaya ya zo a siffar ɗan adam saboda haka dan adam ya zama akmal akram wato shi ne mai girma na karama wani Allah ta baraka wa ta'ala to daga dan adam ne Allah ya yi dadi larabawa a cikin larabawa Allah ya yi dadi mudar a cikin mudar Allah ya zaɓi ƙuranciyawa a cikin ƙuranciyawa Allah ya yi dadi banu hashi a cikin banu hashi Allah ne da duk inda Allah ya yi. Ki saboda haka ne da istiri diga da hakku diga da hakku diga da hakku. Karimin min karimin abawu kuma mahu sallallahu alaihi wasallam. Da ne girma diga mai girma iyayenta girma ma tsira Allah da nuni Allah da baka ne shi. Saboda haka ne sai na rasu da shi da kallon yake cewa ku sau larabawa saboda ni balarabe ne ƙur'ani larabci ne yaren ɗan aljanna a cikin aljanna larabci saboda haka duk wanda ya zo larabawa saboda san da yake mini ne ya sa yake zo duk wanda yake kin larabawa saboda kiriyar da yake mini ne ya sa yake kin zo saboda haka Qur'ani ya zo da larabci Allah ya siffanta shi da Qur'anan Arabiyya Qur'ani balarabe saboda haka sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya wakilta mata an yi bayyana lana Qur'an
shine zai bayyana mana wannan alqur'ani wato Allah ya ce mata itubayyana linnasi ma unzila ilaykum ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu na wannan littafi na alqur'ani saboda kai ne ka san me yake ciki fa kullu ma nukila anhu bihi tafsir alqur'an duk abin da aka karbo daga wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na fassara wannan alqur'ani to shine fassara na ainihi wa kadhalika al'aqlu adana na atakila bima kala sannan Allah ya ba mu hankali na larabci hankaltuwa amma na sanin arabiyya ba hankalin da aka ba mai ba a hankalin irin na larabci ka san larabci ka san ya zaka hankaltu ya laraba suke kiran abu ya suke kallon su a hankali ka gane wannan qur'ani da hankali amma na larabci saboda haka Allah ya ce qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun saboda ku hankaltu da larabci da hankali irin na larabci amma fa kala kan littafin qur'ani idan da kadiru ka dai abun da ya dace da hankali aka fassara ma shi da larabci amma hankali zuwa irin na larabci aka gane fassarar sa to shi ma za ka yi shi shi ya sa tun a farko shi ne littafin da za ka karba na farko a qur'ani shi ne littafin fassara ayoyin alqur'ani da abun da bai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi na hadisi wato ka fassara alqur'ani da hadisi shi ne cikin tafsiri na biyu sai tawili shi ne fassara shi da larabci da yadda laraba yake kallon abubuwa ka kalli alqur'ani da kallon larabci sai a kira shi da tawili saboda haka haka za mu samu a cikin wannan
سورة نزول اليوم نعم نحن نعرف عليك أن سببك الزبان إلا إليك إليك القرآن إن كنت
Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace nanu nan malamul adamaji nan na kurtu alayka an sana ya faɗi ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mu muke insanta maka mafi kyan insozi mafi kyan insozi akhbarahu annahu yaqutu alayhi ahlan wa kafan Allah ya bashi labari zai bashi mafi kyan kintoshi ma'ana shine kinsan annabi Musa me yasa kinsan annabi Musa ta zama a kan rikita mafi kyan kintoshi malaman tafsiri sun yi maganganu masu yawa daga ciki dai saboda li'annahu karimun ibnu karimin ibnu karimin ibnu karim saboda shi mai girma ne ɗan mai girma ɗan mai girma ɗan mai girma kamar yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta annabi yusuf alaihi salam karimun ibnu karimin ibnu karim yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim alaihi salam ma'ana babban babban babba Yusuf dan annabi Allah annabi Yaqub dan annabi Allah annabi Ishaq dan bada'in Allah annabi Ibrahim alayhi salam wato dai ba ta murida bibi to cikin wani tsaro a ni sarki anbiya kare annabawa a jere guda uku ga ganinsa in ba annabi Yusuf ba saboda haka wasu malaman da sirri suke wannan shi yasa dalili ya zama asanan nasu sura shine mafi kyan sura an ba shi yanki da kyau wannan sura asan da ta dangantakar sa ya zama mafi kyan nasaba saboda yadin ba ta kinta ta kuma sannan saboda shi mutum wa ajmal al anbiya ma hada da nabiyina da min salatu billah shi ne wanda yake annabawa duka in ban da bin da rabbullahi sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah ya bani labari cewa huwa hudiya shidan hudin an ba wa annabi yusuf wani yanki na kyawu kamar yadda ya zo a cikin hadisin kirayi da kirayi sai na rasulullah sai yake فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أوتي شجرة الهدى سيجاني جاء يوسف سينجا أمباشي ينجي نجاو أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن كاملا كم تنجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يوسف أولي الملاءة سيد يوسف شي أنباشي هاتكين وعندين أنباشي جمال الزلزلتا شي كما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكباشي جمال مع الجلال تارد جلالا أنباشي جمال أما جمال ana da jalala shi yasa wata rana kuma na yi miki da fadin da Allah ya lalace ni ga yaro din da ana kuma ganin kenyo kenyo fa kenyo fa ya kenyo fa nan yake tabani labari ya kyan sallin yi ina da zaiwa na shahada ya buɗe da cin hannunta sai daga hannun bin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya da wani girin na talabijin sai ga annabi yusuf a cikin tafin bin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma mina shi kalle shi sai ce wallahi ya rasulullah zanin cikin tafin manuka ya fi yusuf kyau zanin cikin tafin manuka ya rasulullah ya fi yusuf kyau saboda shi zai na rasulullah sallam kyan za a yi annabi jalala yusuf jamalu fitar da nufin bayani shi yusuf kyan za ba yi da jalala kana ganin kyan zai tuge ka ba ku jini da zai hana wannan kyan ya yi tasiri tare da kai fari haza da wani sunin da saboda haka mata suka rinza neman annabi yusuf saboda kyan ne kan sa ba haiba ba kurjini ba jalala amma suna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba a jama'in yusuf amman manzo Allah tare da kyan sa akwai kurjini shi ya sa wani wata rana wani ne zai kalle shi sai ya fara kai ya yi kurjini suna rasulullah sai ya fara rabon jiki manzo Allah sai ya hauye alamar sa لست بملك وما انا الا ابن امرأة تاكل من قليل سوى الله وسلك ني فاولي تركي بني ني تقوى سمع ذاتي وتي تكي تم كنشي سبو لعدا ني بأقوى بني سوى الله وسلك سبو لعدا دول لي كمان جمع الله ba tare da shiri ba baka shirya ba kai bin nan Allah sallallahu alaihi wasallam ha ba mu sai kwar jinin manzon Allah sai ya yi da kai saboda kwar jini da shi wa man khaladahu rabbuhu duk kuma wanda yayi mu'amala da shi sai ya zo shi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ajmalu min yusuf ya ji annabi yusuf kyau walakinahu ajalla minhu sai ya ce annabi yusuf jalala girmansa da murjininsa da jalalansa ya kan hana mutum ya shagaltu ya ji ya dauke shi can yana jawo ka kana zuwa sai murjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a gaba suka ji kuma ba za ka iya ƙara kallon ka ba suna da rarrafe da nan shi ya sa shi wannan mutumin duk wani sa wanda suke da ƙaramin shekaru ne daga cikin sahabbai manyan ba sa iya kura mu ga Allah ido saboda kokarinsa sallallahu alaihi wasallam din kuma ma bari su tsaya wani zahiri su sa shi ganinsa ta kalle shi lokacin da ya zo a hanyar hijira yake tasar dabba na ta zama da wani kubin da ya zama da ya saboda haka fadar ya kana da isa ma annabi na sallallahu alaihi wasallam mithla ma wa qala inna ma yusuf alaihi salatu wasalam saboda wannan farjini bai faru ba bai faru ga shugaban mu ba din na rubutai da sallam ina abun da ya faru wa yusuf tare da banta saboda yayin da nan da yusuf ta zama a cikin kasar Jibril shi ne ahlul mala'ika mun yi kyau da cikin mala'iku Qur'ani shi ne ahlul ruhi mun yi kyau da bai Yusuf dai ko kinsa wanda dai kinsa shi ne ahlul anbiya mun yi kyau annabawa bayan sunan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da dauka sunan da dauka da ahlul ilahi mutlaka a wani mutane kyau gabaɗaya ne ilahi ba kai ne shi ne ne ya rufe lafiya da ba makawa kin da kare kaza mafi kyan dole inda ka zama to a hannun likita ne a wani hannun likita ne a da ya haka da yake yau da yau ko kuma ta zama a hannun likita ne saboda kin inda duwar akwai hannun yan uwa annabi Yusuf da Yusuf akwai kokarin suna shayar da annabi Yusuf alaihi salam da kuma jefa shi da rijiya da kuma sai da shi har zama bawa ya shiga babunta har kuma ya shiga kurkuku har kuma ya fita da labarin haurarsa da zalika da kuma rabuwarsa da jan'uwarsa da mahaifinsa alhaji Allah ta biya ku da kuma haɗuwa bayan rabuwa da kuma ishu soyayya da wanda ake so wato da mai so da kuma abin so to duka wato akwai ishi akwai hashi akwai mashin akwai shi soyayya akwai mayin son akwai kuma abin so duka a wannan sura akwai rabuwa akwai haɗuwa duka a wannan sura sannan kimfiya ita ce wacce ta hada izza har annabi Yusuf ya zama sarki ya zama jagora bayan ya zama bawa wanda ake mallaka yan wasu kuma suka mata hasada ya mutu afuwa ba da ake daukan fansa akan abin da suka mata ba ya ce ai lata riba alaikum yau ya ga daga Allahu yau ce ba da rabi a gare ku Allah ya gafarta muku saboda haka Abdullahi ibn Abbas yake cewa annimul arika a kun surat Yusuf amma qara'aha mahzun illa faraja Allahu alayhi Abdullahi ibn Abbas ko karanta ba bayin ku kisan annabi Yusuf alayhi salam ita kinkar annabi Yusuf ko surar annabi Yusuf duk wanda yake cikin bakin ciki ba wani mutum da yake cikin baƙin ciki da zai karɓi wani mutum sai Allah ya yaye masa ya kawo masa mafita a kan wannan baƙin ciki da yake ciki saboda ka Allah ya ce ma wani na yare ka aiki har na yare ka har da ba da abin da muka maka wahayi na wannan Qur'ani wani kuma mai kawai yi da kira ba su ne ko da ka kasance ba su wanda kana cikin wanda wani da su mutane a wannan labari na annabi Yusuf alaihi salam saboda haka za mu tsaya a nan saboda ayar da ran tana da kira bayani mai yawa shi ne labarin mafarkin annabi Yusuf da zai iya mahaifinsa da abin da mahaifinsa da zai iya maza Allah ya yi wani hannuwa Allah ya karɓa mu da gwamnati
Thank you.